الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم يرجو رمضان شكرا تدبو ليلة لريق لدى أربعين دا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة wanda ya dace da 16 da watan Afrilu shekara ta 2021 miladiya. Darasinmu na biyu a cikin wannan karatu namu ya shafi iyaye mata shine abubuwan da suke kai mata wuta, abubuwan da suke kai iyayenmu mata wuta. Allah ka kiyaye. Ya zo a cikin hadisi ingantacce daga Abdullahi ibn Abbas, manzo Allah yake cewa iqalatu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al fuqara, na leƙa gidan aljanna sai na ga mafi yawan ƴan aljanna dinnan talakawa ne. Annabi ya leƙa gidan aljanna ya ga wanda suka fi kowa yawa a ciki talakawa. Wattala'tu fil nari, na leƙa cikin wuta, aka nuna mu fara'aitu aktsara ahliha nisa, sai na ga waɗanda suka fi kowa yawa a cikin ƴan wutan nan su ne mata. Saboda wannan hadisi na Ibn Abbas shi ne za mu yi darasi a kansa, me yasa ake samun mata da yawa a cikin wuta, me yasa mata suka fi maza yawa a wuta. Wannan shi ne darasinmu na biyu. Riwayar Imam Ahmad ya ruwaito ta a cikin wato Musnad ɗinsa, a wata riwaya ta Abdullahi ɗan Umar. Wancan riwayar farko a afwan ta Ibn Abbas ne. Akwai riwaya kuma ta Abi Huraira, ya ce na leƙa wuta na ga mafi yawancinta mata ne a ciki. Wattala'tu fil janna fara'aitu aktsara ahliha al fuqara, na ga mafi yawa a cikin aljanna talakawa ne. Riwaya ta biyu ta Ibn Abi Huraira. Akwai riwaya ta uku ta Abdullahi ɗan Umar, Allah ya yarda da shi, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa na leƙa wuta na ga mafi yawancin ahlihal fuqara aljanna, kai na leƙa aljanna na ga mafi yawancin waɗanda suke ciki talakawa ne, na kuma leƙa cikin wuta sai na ga mafi yawancin wanda suke ciki masu kuɗi ne da mata. Ittala'atu fin nari fara'aitu aktsara ahliha al-aghniya'u wan-nisa, masu wadata da kuma mata. To shine me dalili, me sababbai, waɗanne ayyuka ne mata suke yi da yawa yake kai su cikin wuta? Allah kiyaye mu. Yana da kyau iyayena mata su saurari wannan faɗakarwa don su yi ƙoƙari su gyara mu'amalolinsu tsakaninsu da Ubangijinsu. Ba a ce maza ba sa shiga wuta ba, akwai su suma da yawa tsundum a cikin wuta, suma akwai sababbin da yake kai su wuta. Yanzu kamar namiji rashin adalci tsakanin matarsa da kishiyarta abu ne da zai kai shi wuta. To ke ma kuma akwai abin da zai kai ki wuta. A cikin Sahih Bukhari, riwaya ta tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa, ya ma'sharan nisa'i tasaddaqna, ya ku taron mata ku rinƙa yin sadaka, wa aksirna listighfar, ku yawaita yin istighfari, fa inni ra'aytukunna akthar ahli an-nar, annabi yace dan ni na gan ku a wuta ku kuka fi yawa ya ku iyaye mata. Sai wata mace cikin matan da annabi yake musu nasiha sai ta yi magana sai ta ce, wa malana ya rasulullahi aksar ahlin nan, me yasa mu mata ya manzo Allah mu muka fi yawa a cikin wuta? Sai annabi ya ce, daga cikin dalilan da yake kai ku wuta akwai wata ɗabi'a na yawan tsine wa yara ko yawan tsine wa abokiyar zama ko abokin zama da kuma butulce wa abokin zama miji kenan. Yace tukfirna la'an, kuna yawaita la'anta bini bini aje a dawo sai ki rinka cewa Allah ya tsine maka, Allah ya tsine maka, irin wannan kalma ta Allah ya tsine maka, Allah ya tsine maka yana kai mace wuta. Karki bari bakinki ya saba da yawan tsine-tsine kina tsine wa ƴaƴanki albarka. Kuma hadisi ya zo cikin al-adabul mufrad na Imamul Bukhari cewa shi fa Allah yana gaggawan karɓan addu'ar iyaye, uwa ko uba akan ƴaƴansu, addu'an nan ta sharri ne ko ta alheri. Duk wacce take yawaita yin addu'ar alheri akan ƴaƴanta, to Allah yana gaggawan karɓan addu'ar. Haka kuma in kina addu'a ta sharri akan ƴaƴanki, to shi ma Allah yana gaggawan karɓan addu'a. Nan da nan mala'iku in sun ji uwa ta yi addu'a akan ƴaƴanta, sai su rubuta sai a karɓa. To haɗari ne ki rinƙa buɗe baki kina tsine wa ɗanki albarka, don wallahi mala'iku za su ce amin, suna faɗa kuma zancen ki ya tsare. Ai saboda tsine-tsinen da la'ance-la'ancen da kuke ta yi, shi yasa za ku ga yanzu yau ya sunan da yawa ƴaƴan ana ta haifansu amma ba su da albarka, saboda ku kuka kwashe musu albarka, ku kuka tsitsine musu tun ma kafin su kai munzalin girma, saboda an miki laifi kaɗan kina da bakin yin tsinuwa da la'anta. Wannan kuskure ne kuma haɗari ne. To kun ji annabi ya ce, daga cikin dalilin da yasa aka gan ku da yawa a wuta yawaita tsinuwa, abu na biyu butulce wa abokin zama, ma'ana mijinki ya ta kyautata miki amma sai ki nuna baya yi. Takfurnal ashir, adamul ihsani ila zawj, rashin kyautata wa miji, rashin faɗin alheri akan miji. Kullum in kin samu dama mijinki za ki zaga, ki ɓata shi a wajen iyayenki, ki ɓata shi a wajen ƴan uwanki da danginki, ba kya faɗan alheri akan mijinki. Kuma idan kuna tare da shi, ke dai za ki nuna masa ke kina cikin matsi, ke kina cikin takura, baya kaza, baya kaza, baya kaza, ba ki da godiyar Allah a cikin zamanki a gidanki, ba kya nuna masa cewa alhamdulillah masha Allah kin fi wasu. Kullum kawai abinda kike nunawa kenan, wal iyaz billah. Shi yasa manzo Allah ce, ma ra'aytu min naqisati aqlin wa din aghlaba li lubbin min kunna, ni ban taba ganin halittar da take da tauyayyen hankali da tauyayyen addini, take tafiyar da hankalin mai hankali irin ɗaya daga cikin ku ko mata ba. Ga ku kuna da tawaya ta hankali, cikar hankalinku Allah ya tauye shi, ba kaman na maza ba. Yanzu za ki iya yin tunani, namiji ya zo ya gyara tunaninki, danki ma sai ce mama ba haka za a yi ba kaza za a yi kuma sai ki bi shi saboda ke mace ce saboda kina da nuksanun fil akli sannan tawayar addini ba kya iya yin wata guda kina sallah dole sai an samu su kwanaki ba kya yin sallah saboda al'ada ba kya iya shekara kina sallah sai an samu su kwanaki ba kya sallah saboda kin haihu kina zubar da jini na haihuwa kin ga wannan tawaya ne a addini haka azumin ki ma ba cikakke ba ana samun tasgaro azumin ki ya fadi saboda al'ada amma duk da haka idan kika sa namiji a gaba sai kin gingita shi duk wani namiji a hannun mace sai dai Allah kiyaye shi kawai kuma yanzu ne za ku iya sa maza su yi ta muku da'a ko da daɗi ko ba daɗi saboda Allah ya ba ku wannan baiwar to amma duk da haka kuna da butulci a tattare da ku kamar yadda annabi rahama ya faɗa matar ta daga tambaya ta ce ya rasulullahi menene tawayar addini da hankali yace amma sha'nu qusanul aqli fa shahadatu imra'ataini ta'dilu bi shahadati rajul tawaya din na addini ko hankali afwan shaidar namiji guda daya sai an hada mace biyu ta yi shaidar namiji daya kun ga tawayar kenan ai yanzu da za a zo ana neman shaida a kotu idan mace biyu suka zo suka ba da shaida a bangare daya to in namiji daya ya zo a daya bangaren ya bayar shi kenan wannan shi ne tawayar hankalin yanzu maza Allah ce faza nuqsanul aqli ya ce kuma watan kusul ayyama la tusalli wa taftur mace takan zauna kwanaki ba ta sallah kuma tana shan azumi yanzu nan a watan ramadan muke amma a cikin ku akwai wanda ba ta azumi muna zaune muna ta lallaba bakinmu har zuwa magariba mu sha ruwa ke ku yanzu nan sai da kika yanka dumame ma kika ta hutukuna kin ci dumame har kin hada ma da lemo wata kila saboda kina da wata larura ta al'ada ko ta haihuwa yace fa hada nuqsanud din wannan shine tawayar addini ne Imam Muslim ya ruwaito hadisi daga Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir yana da mata guda biyu ku rike sunan sa Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir yana da mata biyu yazo daga gurin ɗaya daga cikin matan sai ɗaya ta ce masa ka zo daga wajen wance ne ko sai ce na zo ne daga wajen Imran bin Hussein haddasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana annabi ya gaya masa inna aqalla sakinil janna an-nisa mafi karancin waɗanda ba su da yawa a gidan aljanna su ne mata la ilaha illallah waɗannan hadisai suna da ban tsoro matuƙa ƙwarai da gaske aqall sakini aljanna in ji Imran bin Husaini annabi ya gaya masa mafi ƙarancin mazauna aljanna su ne mata akwai wata riwayar mata Imam Ahmad daga a cikin musnad din sa riwayar Umara ibn Khuzaima bin Thabit yace muna tare da Amr ibn al-As a wata rana mun je aikin hajji ko umra sai da muka zo wani guri da ake ce da shi Marr al-Zahran sai ga wata an dauko wata mace a cikin bukkata akan raƙumi ana tafiya tare da ita mu ko muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ga taron hankaku kun san yanda hankaka yake sai ga wani hankaka shi yana da wata sifa ta daban, yana da farin kafa, yana da farin fuka-fuki, ya saba da sauran hankakun, ya fito daban, sauran kuma duk baki ne da farin wuya suke da shi, amma shi fuffuken safari ne da wahala ka gafan hankaka mai farin fuka-fuki. Wannan ya nuna ba su da yawa. Sai annabi ya nuna wannan hankakan ya ce, idan an shiga aljanna, kunga wannan hankakan da kuka gani ba shi da yawa a cikin sauran hankaku, suka ce eh, ya ce to haka za ku ga mata a gidan aljanna ba su da yawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malamai suka ce fa hadha alhadith yadullu ala killati nisa'i dunya fil janna. Matan duniya, matan duniya ake nufi, banda matan hurul ain. Ai akwai hurul ain mata a gidan aljanna masu yawa, amma matan duniya dai ba su da yawa a cikin aljanna. Suka ce wa kasratuhunna fil nar, da yawa yawan su a cikin wuta suke. Suka ce wa laysa ba'da hadha takhwif takhwifun, bayan wannan tsoratarwa babu tsoratarwan da ta wuce wannan hadisai dangane da rayuwar mata bayan sun mutu. Wa laysa ba'da hadha tahdhir tahdhirun, bayan wannan tsoratarwa babu wani tsoratarwa kuma. Lalle mata na duniya ba matan hurul ain ba, mata na duniya ai kam lalle wannan mata na wannan duniya ba su da yawa a cikin gidan aljanna, suna da yawa dai a cikin wuta. Fa ya huznahu ya khawfahu ya hazarahu, ya abun tsoro, ya abun damuwa, ya abun bacin rai. Na ce muku matan duniya saboda matan kala biyu ne. Akwai matan aljanna, wannan suna da yawa, idan ma mazan suka shiga to Allah zai ta halitta, ya riga ya halitta musu mata masu tarin yawa na hurul ain, masu yawan gaske. To amma na duniya saboda halin su bai da kyau, ɗabi'un su bai da kyau, sai wanda Allah ya zaba, to shi yasa sai suke samun ƙarancin shiga aljanna. Ina karanta wannan hadisai da wannan bayani, ina cikin damuwa, ina cikin tsoro saboda mahaifiyata mace ce, ƙanwar mahaifiyata mace ce, matata mace ce, ƴata ma mace ce. Kenan hadisin ya shafi maza ne da mata gaba ɗaya. To kenan kowa ya yi ƙoƙari ya gyara iyalinsa, kada ya bari rabon wuta ya fi yawa a cikin iyalan shi, akwai haɗari ƙwarai da gaske. Gabar magana ta biyu zan jero mana, lissafo mana laifuffukan da mata suke yawan yi yake kai su gidan wuta, don a kiyaye, don a tsare, a bi a hankali, karki shiga cikin masu aikata wannan. Na ɗaya daga cikin laifuffukan akwai shirka, mata suna shirka. Bayan shirkan da maza suke, idan ka shiga duniyar mata, shirka da tsafi mata suna yi. Abin da ake nufi da shirka shine haɗa Allah da wani, wato wajen bauta. Shirka shine akbar dhunub, ashirku billah, mafi girman zunubi, ba a yafe shi har abada. Duk wanda ya kuskure ya mutu, duk wanda ya kuskure ya mutu, bai tuba ga Allah ba. To Allah tabaraka wa ta'ala da zai yafe masa ba in dai yana shirka ya mutu. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah baya yafewa in an mutu ana shirka da shi. In dai an je kiyama, in dai an kuskura aka je lahira, ana shirka da Allah, to mutum ya shiga uku ya zama dan wuta da gumamme. Amma Allah yana gafarta wani zunubi da bai kai shirka ba, yana iya yafewa a kiyama. Amma yayi alƙawari in dai aka je gurinsa mutum ya mutu bai yi istighfari ya tuba ya daina shirka ba, to tabbas sai ya shiga wuta. Menene shirka? Shine ibadatu ghairillah, bauta wani ba Allah ba, ko juyar da wani nau'i na ibada ga wani ba Allah ba. Abinda ake yin sa dan Allah, a zo ana yi ba dan Allah ba. Kamar yanzu jin tsoro, mutum ya sa wa kansa tsoron wani ba Allah ba sama da tsoron Allah. Komawa izuwa ga Allah, mutum ya makale ya koma ga wani sama da yadda zai koma ga Allah. Alhali Allah ya annabi ya yabi annaba yana cewa masu komawa ne izuwa ga Allah. Neman agaji da kubutarwa daga halaka, al-istighatha, ba wanda ya isa kubutar da kai daga cikin halaka da bala'i in ba Allah ba. Yayin da ka mai da wannan kake gani wani dan adam ne zai maka, shikenan kai shirka. Isti'ana, neman taimako, ba wanda ya isa taimaka maka irin taimakon da Allah kaɗai yake iya yi, to dan adam bai isa maka ba. Idan an ce neman taimako, ba ana nufin taimakon ruwan sha, taimakon biro, taimakon abinci, taimakon kuɗin makaranta, ba shi ake nufi ba. Wani taimakon da ba wanda ya isa maka in ba Allah ba, sai ka je a haɗa ka da malamai bokaye suna baka. Da neman agaji, da neman ƙarfi, da neman waraka, duka mutum ya zo ya juyar da wannan abubuwa ga wani ba Allah ba, to wannan shirka ne. Bakance, mutum ya alwashi ya bakance ba dan Allah ba, ya yi wani bakance ba Allah ba. Ba a yin bakance in ba ga Allah ba. Abinda ake nufi, kamar mutum ya ce ni kuwa in Allah ya sa na aurar da 'yata, sai na yi azumi uku. Duk ranar da aka kai 'yata ɗaki na aurar da ita, sai na yi wa Allah azumi guda uku. Wannan bakance ne ma Allah ake tu, kamar sai mutum ya ce zai yi wa wani ɗan adam. Ba a yi. Yanka, yanka ana yi ne a kira sunan Allah a yankan. To sai kika zo kina yanka da sunan aljani, ko da sunan wani boka, ko kana yanka da sunan wani ba Allah ba. Idan an yanka dabba, jini zai zuba, Allahu akbar ake cewa. To amma akwai wanda ba Allah suke kira ba, sai su kira sunan shaidani ko na aljani ko wani boka ya faɗi wani surkulle da za a yi. Duka wannan shirka ne. Rantsuwa, duk wannan abubuwa ne da suke dalilai ne na samar da mutum a cikin wuta don ya aikata shirka. Rantsuwa, ba a rantsuwa da wani ba Allah ba. Idan mutum ya buƙaci rantsuwa, cewa zai wallahi tallahi, kin ga wannan Allah ya kira. Amma sai mutum ya waye gari yana kiran wani ba Allah ba a cikin rantsuwarsa, to shi ma wannan shirka ne. Kenan, da ka zo ka rantse da wani ba Allah ba, kana nufin kana girmama shi kamar yadda kake girmama Allah. Ai, daman ana rantsewa ne da Allah don girmama shi, an rantse da Allah ne don a girmama Allah. To maimakon ka rantse da Allah, sai ka rantse da wani. Da kunne na muna yara, na ji wata rana, wata shekara muna yara ƙanana, wani sarki ya zo mana makaranta, muna ta sha'awar mu ga sarki. Da ya zo rantsuwa, sai ya ce ya rantse da rawaninsa. To kun ga ba a rantsewa da rawanin karna mai tsumma, ya mutum zai zo ya rantse da tsumma? Wannan ba daidai ba ne. Daga cikin abubuwa na shirka da wasu mata suke yi shine zuwa kabari. Yanzu kun ga a ka'ida galiban mata ba sa zuwa makabarta da yawa. Na ce da yawa don ba a ce su rinka zuwa da yawa kamar yadda maza suke zuwa da yawa ba. Amma wallahi, mace takan iya rufe kanta ta yanki dare ta tafi kabari don tsafi, saboda kishiyarta. Ta je ta debo kasar kabari don ta binne kishiyarta. wai takan je kabarin ne ta debo kasar kabari kamar yadda aka binne wani mamaci, to ita ma haka za ta binne kishiyar ta, koda kishiyar tana raye da ita da matacciya duk ɗaya a gida. Hatsari ne wannan zuwa kabari, kuma bokaye suke sa mata su je kabari. Akwai masu zuwa matan da suke zuwa kabari su yi tono har ma su ciri wani bangare na jikin mutum kamar aljana za ki ganta. Amma tsaban neman duniya ne ya ɗauke ce kai ta. So yana da kyau a yi ƙoƙari a kiyaye, kada mutum ya rinka zuwa makabarta don tsafi, don sihiri. Wallahi shirka ne, kuma shi zai kai kota. Akan je don neman magani, mutum yakan tafi kabari don neman me? Don neman magani. Kamar misalin, tana da wani ɗa mai ciwo ya gagara warkewa, sai ta tafi kabari ta tsuguna tana roƙon kabari tana cewa ka warkar mun da wani. Kamar watakila an kama ɗanta ko ya shiga wani rikici, sai a tafi kabari a je ana kiran kabari ana cewa ya kai wannan kabari ka kubutar mun da ɗana wani. Subhanallah. Ko kuma mace tana cikin kunci da matsin rayuwa, sai ta tafi kabari ta je tana roƙon kabari cewa ya bata kaza ya raba ta da kaza. Duka wannan duk shirka ne, kuma da yawa mata suna shiga wuta ne saboda waɗannan laifuffuka. Na yadda maza ma suna yi, amma yanzu ina magana ne da mata. Zunubi na biyu da yake kai mata wuta, kamar yadda hadisi ya faɗa, annabi ya ce ya ga mata da yawa a cikin wuta, shine sihiri, shine tsafi. Malamai suka ce as-sihru min mafatihin nari lin-nisa, sihiri yana daga cikin wato mabuɗai na wuta da yake kai mata wuta. Sihiri tsafi yana cikin mabuɗi da yake sa mace ta shiga cikin wuta. Ko dai ta yi aikin sihirin, akwai mata matsafa su suke yin sihirin a gidansu, ake ƙulle-ƙullen a gidansu, ake binne-binne, su suke ba da magungunan da ake na sihiri. Akwai kuma matan da su ba yi suke ba, amma suna tafiya wajen matsafan su yi musu sihiri. Ga gaskata matsafi, mace ta yadda da tsafi da sihiri. Yanzu ko jiyan nan wata mata ta kira ni tana mun fatawa jiya ba mun tashi karatu, cewa mijinta mai neman mata ne, ta yi ya daina neman mata. Ta ce wallahi malam yana neman maƙociyarmu, an kama shi yana neman matar maƙocinsa. Mijinta an kama shi yana neman matan abokanansa. Mijinta an kama shi yana neman ƙanwarsa. Ta ce wallahi malam na kama shi da shi da ƙanwarsa, uwa ɗaya, ubansu ba ɗaya ba, uwa ɗaya, wallahi na kama shi a tare da ita, kuma yarinyar kuma ta yadda. Kun ji fitinar zamani ko? Kun ji yadda al'amura suke canjawa ko? To yana faruwa. Yasa kullum muna faɗa a karatu cewa ku rinka lura da mazajenku, kuma ku sa ido a kansu, a rinka lura da mu'amalolinsu. Duk wacce mijinta yake da rawar kai da shige-shigen harkar mata, to ta shiga tashin hankali wallahi. Akwai mijin da ya yi wa ƙanwar matarsa, uwa ɗaya uba ɗaya, ya mata ciki. Ƙanwar matarsa, uwa ɗaya uba ɗaya, saboda kawai ƙanwar tana zaune a gidansa. Idan matar ta tafi unguwa, kawai sai je keɓanta da yarinya. Ya haɗa mata biyu kenan, ɗaya da sadaki, ɗaya ba sadaki. Duka ana yi a ƙasar nan, ku sa ido ku kula, na gaya muku. kar wata mace ta sake wai dan saboda akwai kan wata budurwa a gidanta ta kyale mijinta yana mu'amala da ita kamar yarsa haramun ne wallahi kuma wallahi za a baki mamaki kuma ƴaƴan wannan zamanin mai wadara ne kanwata ki za ta iya yadda ta amintu mijin naki ya rinka neman ta ta yadda kuma ba sai an dauki ciki ba yanzu akwai kwayoyin da ake sha ba za a dauki ciki ba da ta jefa kwaya ɗaya in suka yi yadda za su yi ba za ta dauki ciki ba to kar ki bata a kanki lokaci a sa ido idan an ga akwai alama ta fitina mai da ita gidanku kawai ki ce ta bar gidan taimako ne na rayuwa ki ci gaba da yi mata amma in kika bar ta ta zauna wurin mijinki mara tsoron Allah to ina tabbatar miki zai hada mata biyu da ke da ɗanwarki malin shahid wannan mata na tausaya mata ƙwarai sai ta ce ita ta bugo ne don Allah akwai malamai da suke yin aiki ana ba su kuɗi a yi magani za ta je ta kai kuɗinta ga wani malami ya mata magani a kan harkar mijin nan nata to kin ga wannan shi ne gaɓar da nake so na kai mu gare shi da yawan ku mata kukan ɗauki kuɗi ku kai wa wasu malamai bokaye bokaye ne amma sai ku ce musu malamai saboda tana cikin kunci da matsi bare ta ɗauki kuɗi ta kai wa boka ya yi mata aiki wannan haramun ne na ce a'a ki bi dai hanyar da mijinki zai daina wannan abun amma ba wai ki je wajen boka ki ba shi kuɗi ya miki aiki ba to da yawan kuna zuwa don neman biyan bukata kuna zuwa a yi muku sihiri a yi muku tsafi ku tsafe kishiya ku tsafe yar kishiya ku tsafe miji ku tsafe abokin miji ku tsafe uwar miji ku tsafe uban miji kun tsafe kowa saura ku kadai to wannan zunubi ne da yake kai mace wuta Allah ya ce walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr shaydanu sun kafirce saboda suna koya mutane sihiri kullum idan mai sihiri ya yi sihiri to yana kara wa kansa kafirci ne kuma shaidan yana dada biyayya da taimako gare shi duk matsafi duk mai sihiri duk mai tsafi to shaidan yakan mai da shi abokinsa saboda yana yin abin da Allah baya so bari ku ji irin abin da shaidan yake sa mutane suna yi na tsafi kuma mata ma suna yi don neman biyan bukata ana so a mallake miji sai a je a aikata wannan ko ana so a mallaki dan miji in an ga dan miji yana da karfi a idan miji shi ma sai a je a tafka shi a gidan boka a yi mai sihiri a tsafe shi akwai masu yin alwala da nono ko madara saboda bala'in tsafi ruwa ake yin alwala da shi amma sai ki ga mutum ya dauki madara ko nono kindirmo ya yi alwala da nono kindirmo don biyan bukatarsa na tsafi an samu mata suna yin wannan maza ma suna yi akwai tsafin da za a sa mutum ya zagi addini ka fito ƙararra ka tsine wa addininka ka la'anci addininka akwai tsafin da ake sa mutum ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zagi annabi kai har ma a hada da sauran annaba duk a zage su haka shaidan yace a yi idan ana so a ci wannan tsafin a ci nasara a kansa sai an yi wannan kai akwai ma masu zagan mai gaba ɗayan ma shine Allah kana so ka samu biyan bukata a cikin abinka sai ka zagi Allah akwai masu zagin Allah karara saboda bala'in tsafi mace ta bude baki ta zagi ubangiji dan saboda ta samu biyan bukatarta wallahi wannan musiba ce ba karama ba wannan bala'i ne akwai wanda ake sa shi ya shiga makabarta tsirara saboda tsafi akwai wanda ake sa shi ya shiga banɗaki ya yi tsirara ya ɗauki alƙur'ani ya ɗora a kansa saboda tsafi mutum ya shiga banɗaki da ƙur'ani izu 60 ya ɗora shi a kansa yana kiran sunan aljanu kai wannan na ɗora kai ne akwai wanda ake sa ya dauki qur'ani izu 60 ya yaga shi ya tattaka shi a cikin bandaki wallahi duk matsafa suna wannan abu shi yasa aka ce matsafi kafiri ne galiban tsafi da sihiri sai mutum ya fita daga musulunci ma yake yin sa akwai wanda ake sa ji yanka ba dan Allah ba kamar yadda na muku bayani shedan fa inan ne shedan la'anan ne shedan dan wuta ba shi da babban buri a rayuwarsa irin ya sa mutum ya zama matsafi ko kuma ya zama mushriki to wannan ya gama cin kasuwarsa a kanki amma ina gaya muku a yau akwai matan da gidajensu a cike yake da mata saboda tsafi idan ana neman magani ya za a mallake miji ya za a yi kaza gidanta za a ci za ta ba da dukkan kayan da za ta bayar na sunkulle da hada-hada da june-june ba abin da ba ta yi kuma ita wannan abin sana'a ce a gare ta tana iya zuwa ta nemo mushen kare ta yanki naman mushen kare ta baki kici saboda biyan bukata takan iya zuwa ta yi fitsari nata mace ta yi fitsari ta ɗebi ruwan fitsarin nan ta zuba miki a roba ta ce ki je ki shanye in kin shanye wannan kin shanye mijinki gaba daya lalacewar mu ta kai yau wai yarinya budurwa ma kafin a yi aurenta iyayenta sun koya mata bin malamai bin bokaye kafin ma ta je gidan mijin ai an nuna mata ta je ta kama malamai ta kama bokaye ta yadda za ta mai za ta mallake miji wani ma mijin miskini talaka bai da komai amma wasu an mallake shi saboda bala'i ki mallake shi ki yi mai ballantana masu mai kokari daman duk wanda ya tara dukiya duk wanda yake da arziki wallahi sai ya hana kansa bacci in ba haka ba in matansa da ya auro marasa addini ne wallahi tallahi sai sun je sun shanye sun cinye shi ma gaba daya saboda bala'in tsafi da sihiri Allah ya nuna mana makomar matsafa ya ku iyaye na mata kar ku shiga harkar tsafe-tsafe kar ku shiga harkar biye-biye wani ya zo yana neman yarinya da aure kafin fa a yi auren wata ran ta bugo masa waya dalin ka ji farko ya aure ta ba wai dalin irin kalmomi na soyayyar nan na ƙaryar zamani da Allah ne sunan mahaifiyarka ya ce to sunan mahaifiyarta kuma ta ce eh tana son ta san sunan mahaifiyarsa ya tsaya ya yi shiru sai ta ce mai za a yi da sunan ta ce a tana so ta sani ne kawai ya gaya mata sunan sai daga baya bincike ya kai bincike ashe bokanta ne da ta je wajensa ta ce masa ta samu saurayi mai maiƙo amma saurayin yana bin uwarsa yana jin maganar uwarsa wani fa yarinya ce garama budurwa fa 'yan shekara 17-18 amma ta iya zuwa gidan boka ta iya tsafi za ta tsafe uwar miji ba a auri mijin ba to bokan ya ce a ba da sunanta za a je a hada a yi rubuce-rubuce da kulle-kulle a da hade-hade a je ita kanta uwar taka tsohuwar taka sai an shanye ta gaba daya ai yau da gobe da yake halinta ne da ɗabi'arta ai sai da ya gane ta tana ta tambayansa sunan kaza sunan kaza ashe zuwa take tana tsafe masa uwarsa don kada idan ta aure shi ya rinka jin maganar uwarsa ku ji fa auren zamani soyayyar zamani a aure ka amma ana so a raba ka da uwar da ta haife ka shi yasa duk wanda ya je ya auri mace mara addini zai ga bakin ciki da bacin rai a gidansa wallahi kuma wannan mace duk wata mace mai sifa ta bin bokaye da matsafa to wallahi duk wanda ya je neman aure ya tarar da ita ya ƙara gudu sosai don tabbas sai ta halakar da shi ko ta cutar da shi sukan iya tsafe mutum wallahi ya waye gari baya iya komai in mace ta seto ka ta ci sa'a aikin nata yi wallahi sai ga dan uwanku ne gashi ya auri wance amma wallahi baya jin magana kowa a duniya sai magana wance kuma ki tsaya ki tunani ki duba ki gani zaki gani matar sa kawai ita ce a gaban sa sai abin da ta ga dama zai yi saboda me imani da tsafi imani da sihiri da matar suke to wannan ku rubuta ku aje yana daga cikin abubuwan da ya kai ku wuta annabi ya ce ya shiga ya ga matan duniyar nan suka fi yawa a cikin wuta kuma ya allimani min ahadin hatta ya kula inna ma nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidhallina bihi min ahadin illa bi idhnillah ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أتشي سورة البقرة آية تقريد بي الله يتشي مطعفا سنعي ذاتي كما تلوك تند ذا أفار ذاتي تاريخ ذاتي نفرقو Qur'ani yake fada suna gaya wa mutane masu koya mutane shedanin da suke koya mutane tafi suna cewa mu fa fitina ne inma nahnu fitnatun fala takfur to karka kamunci daga cikin abin da matsafa suke koya mutane ya za a raba miji da mata ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji aikin matsafi raba mata da miji kishi yake ta tafi wajen boka dan a raba ki da mijinki kina tare da mijinki shekara ku 5 6 7 8 9 10 11 har 20 mijinki ya je ya auro wata yarinya budurwa yar zamani ta kasa bacci ta kasa zama tana zurfin gidan bokaye aje ayi miki tsafi dan a raba ki da wannan gida naki a kore ki a raba ki da yayinki yau abin da ake yi kenan wace tana zaman zamanta da mijinta masha Allah tabarakallah tunda yaje ya karo sabuwar amarya ya gamu da bala'i ya kasa samun zaman lafiya da tsohuwar matarsa saboda an gama shanye su an rubuce su a bakin allo an tsafe su an rubuce su da jattawada duk wannan aikin mata ne me zaki karu da shi dan kin kori kishi yake daga gidan mijinta me zaki karu da shi wallahi kai ma sai wata ta zo ta tashe ki a gidan me zaki karu da shi dan kin zuga mijinki ya sake matarsa sai kullun ki bata kishiyarki mijinki ya kore ta ki zauna ki miƙe kafa a gidan ko ke ma za a je a auro wacce tafi ki fitina wannan namijin da kike gani da kika zuga shi ya je kori matar da yake tare da ita uwar ƴaƴansa ke ma zaki zo ki tare ƴaƴan kuma zai je kwadayin sa da sha'awar sa ta kai shi zai auro wata ƴar zamani ko ma ya je ya auro miki wata kabila matsafiya wanda a dafa take da tsafi ya kawo ta kuma wallahi sai ta kore ki a gida ku daina yi bai da kyau ku daina bibiye bibiye a je a kai sunan miji a baje shi a dauki sunan uwarsa a hada da shi a dauki sunan uban shi a hada da shi aje a hado miki abin da zaki zo ki zuba miji a cikin abinci wani yace wallahi shi kullun yazo cin abincin sa sai ya rinka ganin wani tsaki tsaki a miyar sa ashe barbade yake masa bade shi take taje ta karbo garin magani ne yace ya kasa gane a yanzu yana cin miya da miyar shinkafa garmiya amma sai ya ji wani tsaki tsaki wani gari gari ashe garin barbade ne boka ne ya bayar ake barbade shi ko aje a zuba maka a zokorodo kai ta sha ka takkiji ka ajiye hula an sa maka zokorodo mai sanyi kana sha kana surutu ashe sun gama dafe ka da ruwan zokorodo dai a ciki baka sani ba shi yasa wani mutum yake gaya min wata rana yace ma yace aini duk abin da matata za ta sha min wallahi sai ta fara ci kafin nan ci kuma sai ta fara sha kafin nan sha wallahi yace sanannen abu ne da man in ta yi zo kurodo ko kunun zaki tana zaune zan ce to bismillah fara ta fara kurbatu kullah in ma yace ta je ta kare a kanta da farko yace mu tafi tare yace abinci ko daman ni bana cin abinci ni kadai a gidana daman tare muke ci da ita din ranar da tace ni kan na koshi sai ce ni ma na koshi wallahi bai ci ba yace ai na san sharrinta bata zauna ba me yawo ce shiga can fita can kai mata kuna sha'aninku Allah ya kiyaye mu da sharrin barbade yawa Allah ya kiyaye mu da makircin zokoro da kunun zaki da ake zuba mazaje Allah kare mu Allah ya tsare mu wata tace a ai ma ayi malam an wannan abin da duk soyayya ce da ta jawo dai tace to kana son bibinka ai dole kai kokari ka mallake shi wai ita wajen wai soyayya ce ta dawo ta dalilin soyayya a zo a dafe ka a kafe ka har kafe mazaje ake baka isa kai motsin komai ba wallahi sai abin da ka ga dama to duka wannan yana daga cikin abubuwa da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsoratar da mu kar mu yace suna koyan abin da yake cutar da su baya amfanar da su sai ta Allah muna ma yadurruhum wala yanfa'uhum kuma Allah yace duk wanda yake aikata wannan bai da rabo a lahira wala kad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq duk wanda yake aikata wannan to ba shi da rabo a ranar lahira bai da rabo kwata kwata shi yasa haddi hukuncin matsafi a musulunci kashe shi ake yi li'annahu kafirun ko kuma qaribun minhu ko misluhu saboda shi matsafi ko dai ya zama kafiri ko ya kusa ya zama kafiri ko kuma misalin kafiri yake ya danganta ga irin nauyin tsafin da yake bujara ibnu abda yace umar ya aika mana da wasiƙa umar ibn al-khattab ya turo mana da wasiƙa shekara ɗaya kafin ya bar duniya a matsayin sa na amirul mu'minina ya gaya mana cewa aniktulu kullu sahirin wa sahira duk inda aka samu matsafi namiji a kashe shi ko matsafiya mace hadisin imamu abu dawud da imamu ahmad ashe ana samun matsafiya mace mai sana'ar tsafi mai sana'ar sammu mai binne-binne neman kudinta aikinta kenan wasu wallahi har kujerar umra da makka suke biya da wannan sana'a ta tsafi kuma yanzu duk matan da suke sayar da maganin mata tafi mai sayar da shinkafa da wake ciniki da samun riba tafi mai sayar da atamfofi da ainihin wato takalman mata samun kuɗi saboda in dai tana ba da maganin mata to cincirindo ake a gidanta maganin matan nan kuma gashi-gashi nan kala-kala duk inda kaje ana cewa ana ba da magani na mata to kaje ka bincika duk matar da taje gurin matsafi ko taje gurin mai sihiri ko boka to ba ta da sallah ba za a karɓi sallar ta ba kuma ta kafirta kafirci ƙarami kufran asghar babban zunubi ne wanda yake kusa da al-kufrul akbar saboda manzo Allah ce man ata arrafan wa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda yaje wajen gurin boka ya gaskata bokan nan matsafi da abin da ya gaya masa to ya kafirce da abin da aka faɗa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan samu mata suna bin gidajen bokaye kamar yadda kun sani ko sallafa na 40 babu rana ɗaya idan kike je gidan boka hajiya ki ji da kyau ba kina da malamai kala-kala ba kina da wasu a Niger kina da wasu a India kina da wasu a Kojoli kina da wasu a Kamaru kina da wasu a Sokoto kina da wasu haka mace ɗaya zaki ga tana da malamai da suke mata tsafi da bokanci garuruka da dama to rana ɗaya kika je wajen mutum ɗaya a cikin su sallake ta kwana 40 Allah bai zai karba ba to wannan kadai ya ishe ku tashin hankali da bala'i kuma duk malamin da yake mu'amala da mata ku kuji da kyau, malami da yake mu'amala da mata yake bawa mata irin waɗannan sirrace-sirrace da magunguna, to baya albarka. Gashi dai da sunan malami ne shi, amma ba zai taɓa yin albarka ba, saboda matsafi ne shi ma, masirci ne. Daga cikin laifuffukan mata da yake kai su wuta akwai tarkus salati, ƙin yin sallah, mace tana gida ce ta harkokinta ba ta sallah, wata kwata-kwata sallah ce ba ta yi, sai in a idan mijinta za ta yi sallah. Wallahi ku ji tsoron Allah masu irin wannan ɗabi'a. Wata kuma wato jinkirta sallah, ba za ta taɓa yin azhar akan lokaci ba, la'asar ma ba za ta yi ba. Akwai wadda ta ce ni kan haɗe su nake yi, gaba ɗaya haɗawa nake yi, subhanallah. Akwai wata ita kuma hidimar mijinta ita ce gaba da komai, in dai mijinta yana nan ba za ta yi sallah ba, za ta tsaya ne saboda tsabar biyayya. Ki ji shiririta, ki zo ki bi miji baki ba Allah ba, sai a bashi hakuri a ce mai gida zan je ne sallah in sauke nauyin Allah. Ba wai ki zo kina ta zurubtu kina zirga-zirga ga sallah ta farilla akan ki baki ba. Masu yin sallah sun saya wa kansu tikitin wutar jahannama. Wani miji ya kawo karar matarsa cewa ba ta sallah, aka kira ta aka tambaye ta ce eh wallahi lokacin da na ga dama na yi, lokacin da na ga dama kuma ni ba zan yi ba. Subhanallah, kai tsaye take faɗa, in ta ga dama ta yi, in ta ga dama ba za ta yi ba, kin yi asara. Akwai wanda ita kuma cewa ta yi, da ina yi amma da na ga baya yi ni ma na daina yi. Da a gidansu tana sallah, lokacin da aka kawo ta iyayenta sun mata tarbiyyar yin sallah, amma da ta zo ta yi aure sai ta auri saurayi miji mara sallah, ita ma kawai inda baya tashi sallah, baya fita sallah, kawai ita ma sai ta daina yi. Kun san mata suna tasirantuwa da mazajensu, shi yasa muka gaya muku in za ku aurar da ƴaƴanku ku rinka aurar da ƴaƴanku ga masu addini, alal aƙalli yana kula da sallah. Amma ki ɗauki ƴarki ki je ki miƙa ta ga wanda baya sallah da sunan musulunci amma bai damu da sallah ba, wannan ba ƙaramar musiba bace ba, ba ƙaramin bala'i bane ba. To barin sallah min akbari dhunub a wajen Allah tabaraka wataala, bayan shirka da Allah to sai kuma barin sallah. Shi yasa Allah ya ta bayanin ƴan wuta, mala'iku suna tambayan su me ya shigar da ku wuta, sai suka ce ba mu sallah. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallina, me ya shigar da ku cikin wutar saqara, suka ce ba ma cikin masu sallah. Walam nakunu tu'imul miskina, miskin ba ma ciyar da wato miskini, wa kunna nakhudu ma al-kha'idin, da mu ake kutsawa a zagi waɗanda ake zaga, a ci mutunci wanda ake cin mutunci, a zagi Allah a zagi addini. Wa kunna nukadzibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin, Allah ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina. A wuta aka gansu mala'iku suke tambaya ma salakakum fi saqar, me kai ku cikin wuta, suka ce lam nakum minal musallina, ba ma sallah. Ashe rashin sallah yakan kai mutum wuta, ko namiji ko mace, idan mutum baya sallah a tabbatar cewa me lalle yana buƙatar wa'azi, in ba haka ba in ya mutu wallahi wuta zai shiga. Gobe in mun zo karatu zan ba ku kissoshin mutanen da aka same su daga binne su aka fara jin bala'i a kabarin su saboda wallahi ba sa yin sallah. فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولن الله يجي سن توزر كسلة باسا ينجا سك بشعوة الله يجي فاسشموتا ميسونا غيا أذابا. الله يجي فويل للمسلين الذين هم عن صلاة ينساهون قاشما الصلاة ني أما أكتشي ويل ونكرين أذابا يتنبت غريب masu rafkana da barin sallah. Idan mutum ya zamanto baya sallah ya shiga uku, hukuncinsa wuta. Akwai masu jinkirta sallah ba sa yin ta akan lokaci, da waɗanda ba sa yin ta da ilimi, da ruku'inta da sujjadarta da rukunnanta gaba ɗaya ba a kulawa, su ma duk suna cikin haɗari. Idan in sun yi sallar Allah baya karɓa, kuma annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce حديث صحيح رواه الامام احمد الترمذي الامام النسائي وقال شيء الاحد الذي بيننا وبينهم الصلاه اي القول اللي كي تكانهم دمو ده كفر بمبنشن مو ده سو صلاه فمن تركها فقد كفر دو وند يبن صلاه يا زمان كافر من فاتت صلاه العصر حبط عمله a wata riwayar ta Imam Bukhari da Nasa'i duk mutumin da sallar la'asar kudin kurin ya bari ta wuce masa aikin sa gaba daya ya rubugule la ilaha illallah la'asar kadai a cikin salloli ka bari ta wuce masa to aikin ka ya rushe gaba daya bainal abdi wa bainash shirki tarku salat tsakanin bawa da shirka barin sallah hadisin Imam Muslim bambancin ka da mushriki sallah da zarar ka daina sallah zancen ka ya kare baka da bambanci da mushriki manzo Allah yace man taraka salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah hadisin Imam al-Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad da Ibn Majah duk wanda ya bari yin sallah da gangan to alƙawarin Allah kulawar Allah ya kubuta daga gare shi ba ruwan Allah da shi hasbunallahu wa ni'mal wakeel gobe insha Allah ta'ala mun zo zamu daura akan wannan matsala da ake samu da yawa daga cikin mata ba sa sallah a gidajensu الله يرى من حاله وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته